المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkamu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 27 ga watan Zulhijja watan 12 a wannan shekara ta 1420 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan Afrilun shekara ta 2000 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mai albarka kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, wannan kuma shine darasi na 70, je kun ce na 70 amma watan sun ce je na 71 ne, jiya 71 yau 72. Abinda nake tsammanin ya faru shi ne akwai wata rana da ba mutane ba su zo sosai ba, an zo da niyyar karatu sai ba mu yi ba sai muka yi tambayoyi, to kila wanda ya lissafa da wannan ranar a jiya ya zama 71, wanda bai lissafa da ita ba jiya ya zama 70 yau kuma 71, wanda kuma ina jin haka ne malam. Darasi na 71 ko na 72 kamar yadda masu lissafi suka yi sabani, za mu tafi kan babu taflis wal hajari, wato za mu yi magana akan babin da ya shafi abin da ake kira at-taflis, talaucewar mutum, wal hajari ko katangance dukiyarsa. Shi asalin lafazin at-taflis a larabce an turo shi ne da kalmar al-fal, al-falsu kuma wato shi ne mafi karancin kuɗi ta fuskar daraja. Idan a da ne kamar mu ce anini ko mu ce ɗari ko mu ce kobo ko mu ce tarozo abin da ya sama, a cikin waɗannan wanne ne na ƙarshen darajar ƙasa? Anini. To wannan shi ne alfals a larabci. Amma a yanzu a kudin Najeriya wanne ne mafi zama darajar ƙasa? Fitika. Wato ba kwandala ba, ko kwandala naira da yake na aiki, amma fitika ya zama nauke nan sule biyar ke, ita ce mafi karancin daraja. To wannan a larabci shi ne ake kira alfal. Sukan ce a larabci aflasa fulan, bi ma'ana sara muflisan, idan mutum ya talauci. Domin alfal yan ga mutum da anine a hannu alama ce ta bayar da kuɗi da yawa, dan yana da kuɗi da yawa manya-manyan takardu za a dauke shi. To idan an ce at-taflis kenan talautar da mutum ko mutumin da ya talauci, an gane ko? A istilahin malaman fiqh wa ake kira da al-muflisu shine man daynuhu aktsaru min malihi, mutumin da ake bin shi bashi sama da kuɗin da yake da su. Misali, jarinsa naira 20,000 ana bin sa bashin 30,000, kaga abinda ake bin sa bashi da abinda yake hannuwar ne fi yawa, bashin ya fi yawa. To irin wannan shine ake kira muflis a yaren malaman fiqh. Amma at-taflisu din, idan mun dauki kalmar at-taflisu a yaren fuqahu, shine al-intiqalu min halatil yusri ila halatil usri, mutum ya canju daga hali na yalwar kuɗi zuwa ga hali na karancin su da talauci, shine at-taflisu. Kenan al-muflis matalauci. Babu taflisi, wannan babu zai mana magana dangane da talautar da mutum sanadiyar bashi yayi masa yawa aka, wal hajari ko kuma katangance shi, hana shi tasarrufi cikin dukiyarsa saboda wani dalili cikin dalilai. Ga shi dukiyarsa ta tafi, amma alkali ya hana shi tasarrufi a ciki, a kwace dukiyar saboda wani dalili, a juya masa ita saboda wani dalili. Wannan shi ne abin da za mu karanta yau a cikin nan gurin. Wannan alhijru din wani lokaci sukan yi wa hawatin fataha, wani lokaci su yi masa kasara alhijru, wani lokaci su yi masa zamma alhudru, da alhijru da alhijru da alhudru duk ma'anarsu ɗaya a larabci, musamman a wannan babi. Sai dai yin amfani da fataha ya fi yawa, abinda ke bi masa kasara, sannan kuma sai zamma ita ce ta ƙarshe. To shi kuma alhijru a yaren fuqaha'u shi ne man'ul insani min at-tasarrufi fi malihi, hana mutum yin tasarrufi cikin dukiyarsa. Ina fatan kun fahimci waɗannan ababe guda biyu, da taflis da alhajar. An abi bakr ibn abdurrahman an abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'na rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul man adraka malahu bi'aynihi inda rajulin qad aflat fa huwa ahaqqu bihi min ghayrihi, muttafaqun alayh. Wannan hadisi an karɓo daga sahabbai guda biyu, na farko abi bakr ibn abdurrahman, daga Abdurrahman, daga kuma Abu Huraira, ko kuma waɗansu suka ce abokan bin Abdurrahman din nan tabi'i ne, ya ji daga wurin Abu Huraira, Allah ya kare da gare shi. Abu Huraira yace sami'na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mun ji manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya kudo, yana cewa man adraka malahu bi'ainihi, wanda ya riski dukiyarsa yadda take,
inda rajulun kad aflaka, wurin wani mutum da ya riga ya talarce, mutane na bin sa bashi da yawa sama da jarinsa, kowa ya zo da nufin ya karɓi dukiyarsa, kai kuma ka bashi dukiyarka a matsayin bashi, sai ka samu dukiyar yadda take bai riga ya canja ta ba abin da ya shafe ta. Fa huwa ahaqqu bihi min ghayrihi, to wannan mutum shi ya kusanta ya dauki dukiyarsa sama da wani. Abin nufi muqaddara mutum ne ya karbi keke a wurinka bashi bisa da cewa zai biya nan zuwa ga watan Ramadan, cikin watan Rajab sai ya samu kare tattalin arziki, mutane da yawa suka yi da'awar suna bin sa bashi, kowa ya zo ya karbi kayansa, kai kuma keke kake bin sa, ka zo ga keken yadda ya karba a wurinka yadda yake, ba wata saida da ta kare, babu wata tayar gaba ko da ta lalace ko wani mutugadi ko kariya da ta lalace, yadda keken yake haka ka zo ka same shi. To kai ka fi cancantar ka ɗauki kekenka ka yi tafiyarka, sauran masu bin bashi kuma ko ƙoƙo su daga farko su gozo ne za su samu, dan kar wani ya zo ya ce a to ne ina bin sa bashin 5,000 keken nan ku ko yanzu a kasuwa farashin 5,000 bare ta dauke keken, matakar ni da na bashi keke ban sa na zo kai da ka bashi 5,000 ba ka da mun ka da keke, ni da na bashi keke ne nake da ikon daukar sa. Ina fatan ku fahimci wannan hadisi, shine ma'anar man adraka malahu bi ainihi inda rajulin qad aflasa, wanda ya samu dukiyarsa irin yadda take a wurin mutumin da ya riga ya talauta, fa huwa ahaqqu bihi, shi ya fi cancanta rike wannan dukiyar ta samu gairihi sama da wanin sa. Wannan hadisi muttafaqun alai, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wa rawahu Abu Dawud wa Malik min riwayati Abi Bakr ibn Abd al-Rahman mursalan, haka Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi, haka kuma wato ainihin Malik ibn Anas shi ma ya rawaito shi ta hanyar Abu Bakr wato ibn Abdurrahman, amma ya zo ne a matsayin hadisi mursal bi lafzi, da lafazin cewa ayyuma rajulin ba'a mata'an fa aflasa alladhi ba'ahu wa lam yaqdi alladhi ba'ahu min samani shay'a fa wajada mata'ahu bi 'ainihi fa huwa ahaqqu bihi wa in mata almustari fa sahibul mata'i uswatul ghurama ووكله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ده وانا اللفظي ده امام ابو داود يرويته ده امام مالك ابن انس ابن ده اكي شامن ده الله ياتي ايما رجل باء متاعا دكا ونوتن ده يسير ده وتهاجة متاعا كنا يسير ده وتهاجة ونواني يسير مساء متاعين لانتي فأفلس الذي بتاعه شيوان ده يسير هاجر ونوانشان sai ya zo ya talauce ya samu kariyar tattalin arziki. Walam yaqdi alladhi ba'ahu, bai samu damar ya biya bashin wannan hajar da ya karba ba, min samanihi, cikin farashin ta sai an ba abin da ya samu damar bayarwa, bai bayar gaba ɗaya ba, bai bayar da rabi ba, kai ko da ɗaya kusa ukun kuɗin bai bayar ba, yadda ya karba haka take, sai kuma talauci ya zo same shi. To ya za a yi? Fa wajada mata'ahu bi ainihi, shi wancan da ya sayar da haja sai zo ya samu kayansa hajarsa irin yadda take. Manzo Allah ce fa huwa ahaqqu bihi, to shi ya fi cancanta ya rike hajarsa. Wa in mata almustari, wannan in ya same shi da rai kenan, ya same shi da rai talauci, ya same shi kowa yana daukan kudin sa, shi sai ya zo ga hajarsa yadda aka saya yadda take, to sai ya karbi kayansa. To amma wa in mata almustari, idan fa ya kasance wanda ya sai hajar nan taka a matsayin rance kafin ya biya kudin sai ya mutu, kuma ka zo gidansa ga shi ya mutu amma ga hajar yadda take ba abin da ya ragu, me za a yi? A nan gurin ma za ka ɗauki kayanka? Sai hadisi ya ce fa sahibul mata'i uswatul ghurama, a nan gurin ba abincin haja daidai yake da shi da masu bashi. Abin nufi ba za a bashi wannan hajar tasa ba sai dai magadan wannan mamaki su biya shi kuɗinta, irin yadda masu bin bashi su ma kuɗin za a bashi, don shi ma kuɗin za a bashi. Ina fata ku fahimta. To menene bambanci tsakanin wannan hadisi da hadisin farko? Hadisin farko ya nuna mana cewa matukar mutum ya riski dukiyarsa yadda take a wurin mutumin da ya riga ya talauta, fa huwa ahaqqu bihi min ghayrihi, to shi yafi cancanta ya ɗauki dukiyarsa. Amma bai mana bayanin cewa shin ya same shi da rai, bai same shi da rai ba, ya ce matukar mutum ya samu dukiyarsa yadda take, fa huwa ahaqqu bihi min ghayrihi,
shi ya kasantanta ya dauka saboda wuninsa. Amma wannan hadisi sai ya raba gida biyu, yace in ya same shi da rai ya dauki hajjar sa yadda take, in kuwa ya riga ya samu ya mutu fa ya zama shi da sauran masu bin baki duk daidai wa daidai suke, sai dai a biya su kudin wannan hajja kamar yadda za a biya masu bin baki. To wannan hadisi da ya inganta da haka ne hukunci, amma sai dai kac hadisi ne wanda yake dhaifi. Ina fata an fahimta. To mu duba hadisi da gaba kafin mu ƙara bayani. ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلت فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفلت أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. Shi kuma wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Majah. An gane ku? Shi da Ibn Majah min riwayati Umar ibn Khalid, ta hanyar riwayan Umar ibn Khalid, kala Umar ibn Khalid yake ataina Abu Hurairah radiyallahu anhu, mun zo mun samu Abu Hurairah Allah ya kare ta gare shi, muna yi masa fatawa fi sahibin lana, cikin lamarin wani abokinmu kada aflata, wanda ya riga ya talauce. Fakala muka ce meye hukuncin mutumin da yana da dukiya talauci ya same shi, yanzu kuma ga bakin mutane da yawa akan sa, yaya za a yi? Fakala sai Abu Hurairah yace la aqbiyanna fikum bi qada'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi zan yi muku hukunci irin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi. Yace man aflata, dukkan mutumin da ya talauce aw mata ko ya mutu, fa wajada rajulun mata'ahu bi ainihi fa huwa ahqqu bihi, sai ya kasance wani mutum yana kunta baki na wata haja da ya sayar maka, sai ya zo ya samu hajar yadda take bata canja ba, fa huwa ahqqu bihi, to wannan mutum shi ya fi cancanta ya dauki wannan haja da shi. Wannan hadisin ya yi daidai da wanda yake nan, ya yi daidai da na farko. Na biyu ne ta bambam da su, dan na farko dama ya kawo hukuncin a sake, wannan sai ma ya kawo shi a saken kuma tare da ƙarin bayani, ya same shi da rai bai same shi da rai ba, matakar hajjar tana nan yadda take sai a bashi kayanta, in shi ya samu ya bashi kayanta, in ya zo ya samu ya mutu amma ba riga an raba ba, domin wata na nan ga ko masu yin bashi da yawa, kar a ɗauki wannan hajjar a baiwa wani a madadin bashin, sai dai shi wannan a bashi kayanta. Ina fata kun fahimta. Wannan hadisi abin da yake nunawa kenan, shi wannan hadisi na Abu Hurairah ko aw mata fa wajada rajulun mata'ahu bi ainihi fa huwa ahqqu bihi wa sahhahahu al-hakim wa da'afahu Abu Daud, haka shi wannan hadisi Imam al-Hakim ya inganta shi, Abu Daud kuma shi ma ya shi kuma ya da'ifanta shi, wa da'afa aidan hadhihi ziyadata fi dhikr al-maut, haka a karshen hadisin daga aw mata fa huwa rajulun fa wajada rajulun mata'ahu bi ainihi fa huwa ahqqu bihi, wannan ita ma riwaya zuwa karshe daga nan zuwa wannan ziyada zuwa karshe ita ma waɗansu malaman hadisi sun bai falata. Yanzu dai cikin waɗannan hadisai guda uku, na farko dai ba mu da magana akan sa, Bukhari da Muslim ya rawaito muttafaqun alayhi, na biyu kuma ga shi an ce mursal ne, mursal kuma yana cikin dangin hadisi dhaif, na uku wannan kuma da shi ma dhaifi. To amma shi hadisi na biyu riwayar Abu Daud da Imam Malik ibn Anas, wanda aka ruwaito shi a matsayin mursal din nan, shi wannan hadisin na biyu duk da cewa ta wannan fuskar da Ibn Hajar ya kawo shi a nan gurin da'ifi ne, amma malamai sun tara waɗansu asanid dinsa, hanyoyi daban-daban-daban-daban wanda ya haɗa su za su kai matsayin hadisi sahihi, da haka shi ya tsira. Amma wannan hadisin na ƙarshe, an gane ku, na Abu Daud da Ibn Majah, riwayan Umar ibn Khalid daga Abu Hurairah, shi kanta kowace fuskar da'ifi ne. Da haka yanzu magana mu sai ta koma kan hadisi na farko da na biyu. Hadisi na farko yace man adraka malahu bi ainihi inda rajul, wanda duk yin shi dukiyar sa yadda take, hajar sa yadda take, wurin mutumin da ya baiwa bashi kad aflata alhalin ya riga ya talauta, fa huwa ahqqu bihi min ghayrihi, yace wannan shi ya fi tantantar ya rike dukiyar sa ba wanin sa ba. Hadisi na biyu yace ayyuma rajulin ba'a mata'an, duk mutumin da ya sayar da wata haja, fa aflata allazi ta'ahu, wanda ya sai hajar sai ya talauce, wa lam yaqdi allazi ba'ahu min samanihi shay'an, bai biya komai ba ga wanda ya saya wurin sa din, fa wajada mata'ahu bi ainihi, shi sai zo samu dukiyar sa yadda take, fa huwa ahqqu bihi, to shi yafi cancanta ya dauki dukiyar sa, wa in mata al-mushtari fa sahibul mata'i tusu wasu nuhura ba, amma idan wanda ya sai hajjan nan ya riga ya mutu, to shi wanda yake yin bashi ya zama shi da sauran masu yin bashi duk dai ba za a mai masa da hajjarsa ba, sai dai a yake da duka a bashi mai kuɗi. Wannan ya zama al'amari ya koma zuwa ga masu cin gadonsa, ko su baka hajar ko su baka kuɗi, wannan abin da sai ya ji musu sauki. Cikin masu bin bashi in wani ya zo an kimanta wannan haja an ga shi ne daidai kuɗin da aka bashi hajar ya karɓa, kai kuma yanzu sai ka jira a biya su kuɗi kenan. An fahimta ku? Wannan hadisi wato ainihin na Abubakar ibn Abdurrahman, duk da cewa mursal ne, wato shine abin da ya inganta idan an tattara ruwayoyi daban-daban da ko asanin daban-daban da hadisin ya zo a kansu, don haka a kansa ma Imam Malik ibn Anas yake, a kansa kuma Imam Ahmad bin Hanbal yake, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a cewa dai haka al'amari yake. Idan ka sayarwa da mutum wani abu a matsayin bashi bai riga ya baka kuɗi ba, ya zo ya talauka, daga baya ka zo ka samu kayan sai ka karɓe kayanka. Amma idan ya riga ya mutu, shikenan wannan kaya ya zanto duk cikin abin da ya shafi gadonsa. Kawarin da ya shafi gado kuma sai a koma zuwa ga magada kenan. Su dama ba za su lama gado ba, dole sai sun tabbatar da ababai kamar haka. Na farko dai su duba su ga wato ainihin akwai bashi a kansa, ko da ke farko abin da ake mu'unu tajhiz. Idan mutum ya riga ya mutu, kafin a fara lissafin dukiyarsa, abin da ake bukata kafin a ce ya kai ga magada, abu na farko mu'unu tajhiz. Abin da ake nufi da mu'unu tajhiz, dukkan wani abin da ya shafi shirya shi da kimtsa shi zuwa kai ki kabarinsa, wanda sai da kuɗi za a yi, ba a samu mai yi sadaka fi sabilillahi ba. An gane ko? Kama daga sayan likafani, in wani bai bayar sadaka fi sabilillahi ba, za a ɗauka cikin kuɗin sai masa. Ginin kabari, in waɗansu suka ce ba za su yi kyauta ba sai an biya su, sai a yi zinga cikin kuɗinsa a ɗauka a biya. Yi masa wanka, ɗinka likafanin kanta, duk in mutane suka kai matsayin da ba za su yi ba sai an ba su kuɗi, to sai a ɗauka daga cikin kuɗinsa a ba su. To an riga an gama da mu'unat tajhiz, ko an yi da kuɗinsa ko kuma jama'a sun yi sadaka fi sabilillahi, wannan ta riga ta wuce ko? Abu na biyu, sai a zo zuwa ga abin da ya shafi bashi. To anan malamai suna kasa bashi gida biyu, akwai bashi da ya shafi haƙƙin Ubangiji, akwai bashi da ya shafi haƙƙin ƴan adam. Bashin da ya shafi haƙƙin Ubangiji, kamar mu ɗauka kafara ta taɓa kama shi bai yi ba, kafarar rantsuwa, an san ko kafarar rantsuwa, fa kafaratu ta'amu ashar da masakina, zai ciyar da miskinai goma bai yi ba, ko tufatar da su bai yi ba, kaga yanzu a nan gurin sai a ɗauka cikin dukiyarsa a yi masa wannan kafara. Ko kafara ta taɓa kama shi ta zihari, zai ciyar da miskinai, zai yi kaza zai yi kaza bai yi ba, sai a ɗauka cikin dukiyarsa sai a yi masa wannan. Duk abin da ya shafi bashin Allah, ko akwai zakka a kansa, tabara da tabara waccan da tabara waccan waccan, duk sai a lissafa sai a fitar da wannan zakkar a biya, duk ba haƙƙin Allah bane ba. Wannan bashin da ya shafi Ubangiji kenan. Idan an gama da bashin da ya shafi Ubangiji, wanda aka sani an gama biya kafara ce zakka ce duk an riga an biya, sai kuma a dawo bashin da ya shafi ƴan adam da suke binsa bashi, su ma su yi ta zuwa da shaidu da bayanai da rubutu da takarda da menene a biya su. In an gama da wannan gaba daya, sai a dawo shin yayi wasiya ko bai wasiya ba. Yayi wasiya cewa cikin dukiyarsa a ba wani kaza ko a ba wani kaza, sai a duba a ga wasiyar ta cika shartun da ake bukata, daga cikin shartunta ya kasance ba ta wuce sulusun dukiya ba, ɗaya bisa ukun dukiya, sai a ɗauka sai a bayar. To abin da ya saura to shine kuma sai a zo a yi magana magana. In dukkan waɗannan al'amuran mu'unat tajhiz, da biyan bashin da ya shafi ɓangaren Ubangiji, da biyan bashin da ya shafi ƴan adam, da abin da ya shafi wasiya, in duk waɗannan al'amuran sun cinye sun wawuce dukiyar gaba ɗaya, magana ba su da komai kenan. In ma ta kama ciko to su ne za su yi ciko kenan. Ina fatan da ya bai tona hadisi. Hadisi na gaba, عن أمر بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان والحديث أنكر قوسي لك أمر بن الشريد أنا مثلا أبي أبو الوليد وتوال كنيسك أبو الوليد أمر بن الشريد ابن سويد الثقفي an abihi daga babansa, babansa din nan shine wato ainihin Sharif ibn Suwayd al-Thaqafi, babban sahabi ne. Qala shi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da mutan Allah tabbata gare shi, yace layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu, layyul wajidi
ta wurin bashin mutumin da yake da yalwa yuhillu irdahu yana halatta sita masa mutunci wa uqubatahu yana halatta yi masa uquba ma'ana idan mutum ya ci bashi kuma yana da kudin da zai biya amma ya rike ya kibiya yayi taiwa mutane taurin bashi wannan taurin bashin da yayi ya halatta a kai tikara ya halatta alkali ya masa uquba in ana dokar musulunci dukkan wanda ya dauki bashin mutane kuma yana da halin biya sai ya kibiya in masu bashi suka kai kara wata alkali yalla bai ina bin wani kudi ya hana ni sai alkali ya kira wasu ya tilasta musu cewa ya biya ibn tamiya ya ce in ma ya ce ba zai biya ba alkali ya zane shi da bulala biya su kudin su a zane shi a yi ta tabda masa ita har sai ya yarda zai biya ko mun duke sa ka zai ko mun kudin sa ko shine waye to akwai kudin laborori da suka yi laboranci ya hana su akwai kudin manoma da suka je suka wuni suna aiki a gonar sa ya hana su akwai kudin masu sifa da suka kai masa yaki ne biya ba ya hana su akwai kudin masu bulo duk kowaye ma ya cinye wa kudi haka za a zo a yi masa hukuma ta yadda ibn taymiya ya ce haka duk galibin malaman mazhabar malikiya da na shafi'iyya da na hanbaliya duk suka bada fatawa akai yace la a'lamu fihim da za'an fi zalika ban san suna da wata jayayya game da wannan wato kun ga wannan wani tsari ne domin kada wani ya amfani da dukiyarsa ko cewa shi ya isa ya cinye haƙƙoƙin talakawa sai sa sai tsarin musulunci ya zo da wannan layyul wajidi taurin bashin alwajid alwajid mutumin da yake mawadaci daga lafazin alwujudu ne alwujudu a larabce shine alghina warizq wassa'atu da Allah ya ce askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum alwujud din yalwar dukiya ke alwajid mai yalwar dukiya layyi kuma shine kauru ko hana abu alhalin kana da shi to wannan layyul wajib yufillu irdahu wa uqubatahu wannan hadisi imam abu daud ya rawaito haka imam an-nasa'i wa allaqahu al-bukhari imam al-bukhari ya kawo shi amma mu'allaq wato ba tare da ya kawo cikakken sanadin sa ba wa sahahahu ibn hibban al-basri kuma ya inganta shi a daga cikin bincike ya nuna hadisi ne hasan da haka ana aiki da shi hujja ne shi wannan hadisi وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعها فكثر دينه فافلس فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك wani abin sa'id al-khudri an karɓo wannan hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da gare shi kala yace usiba rajulun fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata musiba ta aukawa wani mutum fi simarin cikin wani amfanin gona ibta ahada ya saya a matsayin bashi duka da cewa zai zo ya girbe daga baya biya kuɗin faka tura dainuhu daga baya kuma bashi ya zo ya yawa a kansa fa aflasa har ya zo ya talauci ya kaje fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sada mutane Allah tabbata da yake tasaddaku alaiki ku zo ku bashi sadaka yake sahabbai aka tara jama'a wannan bawan Allah bashi yayi masa yawa aka a bashi sadaka mutane wannan ya kawo fa tasaddaka an-nasu alaiki mutane ko suka yi ta bashi sadaka wannan ya kawo tashi ولم يبلغ ذلك وفاء دينه duk abin da aka tsara bai isa biyan bashin sa ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace le gura ba idi ga wadanda ke zanta bashi ko zuma wajadtu ku karbi abin da ya saukaka wa laysa lakum illa zalika ba ku rubo mai da wannan ku tafi yayi ta sallallahu alaihi kunga tsarin jin kai kenan na cikin addinin musulunci mutum ya sai amfanin gona wanda kila da Allah ya sa ya kai kakan zai samu amfani mai yawa to amma sai ja'iha ta zo sai ta auka kan abin sai ta lalata abin kuma ga shi kuɗin da yawa ba zai iya biya ba manzo Allah ya ce ai masa sadaka aka masa sadaka ya je biya abin da zai biya na bashi sukan da ke kansa sauran kuma aka ce shi kenan jama'a sai ya fi kusa yace wala lakum illa dalil to anan gurin malamai suka tattauna cewa siyakin hadisi idan mun lura banda wadancan masu gona
wanda ita ce musibar ta auka kanta, akwai waɗansu masu bin shi ba shi kuma daban. Domin da shi a ƙarshe an ce faƙalar yi gurama ibi, gurama don idan na garin algarin mai bin bashi, wannan yana da kuma cikin bashi da yawa ciki hadda mai gona. To sai manzo Allah ya sa aka tara kuɗi aka biya, wato aka tara kuɗi kai sadaka, domin a ba shi sadaka ya samu damar mai biya. To shi kuma da ya tashi biya sai ya biya waɗansu bai biya waɗansu ba, waɗanda ya biya shi kenan, waɗanda bai biya manzo Allah sai ba ku da komai sai wannan abin da ya sauke din mai shi kenan. To shi ne malamin suke cewa shi suwa ne aka biya, suwa aka hana, masu gona aka biya, su waɗancan masu bin bashin kuɗi suka haƙura, ko masu bin bashin kuɗi ne aka biya, su waɗannan masu gona kuma shi kenan suka haƙura, wa aka biya cikinsu. Hadisin da bai fayyace mana wanda aka biya ba, amma idan muka lura da karatun jiya da na karan jiya za mu iya samun ansar wa aka biya, wa aka biya, musamman karatun karan jiya. Masu baki na aka biya, mai gona ba a biya su ba, to sai wa da ne. Mani da makara da aka rinsu je karan jiya, idan mutum ya sai amfanin gona zuwa lokacin da za a girbe, kafin ya je karɓa sai mutum ba ta fada waye hasara mai gona. Amma mai bashi haka ba za a ce kawai je ka shike nan an sayar da shi ba, sai in shi ya ga dama ya sayar da kansa, ila ba ta amfanta. To kullum lokaci karatun da yake zuwa gaba yana gido ne akan abin da ya riga ya wuce a baya. To shi yasa suke cewa lalle waɗanda aka biya su ne masu baki na kuɗi, masu gona kuma aka ce shike na kuɗi, ai ba komai akan shi da ba. Wato dai abin da wannan hadisin ke nuna mana, idan aka yi bashi da amfanin gona a bisa da cewa nan gaba za a girbe a karɓa, daga baya annoba ta fada, kamar yadda muka karanta tun shekaran jiya, wannan hasara ta shafi mai gona kamar yadda hadisin Muslim ya nuna. Amma kuɗi kuwa wannan sai dai in mutum ya ga dama ya yafe dan kansa, ina fata an fahimta. Sannan kuma wannan na nuna mana zaman tare, ladabin zaman tare da addinin Musulunci ya koyar da masu riko da shi shine, wato idan wani ya fada cikin halin kakanin ka sai a tallafa masa. Ka duba yadda manzo Allah ke tasaddaku ana kula, wannan ya kawo, wannan ya kawo, wannan ya kawo, ya samu abin da ya rage baki, an fahimta ko? To wannan shine yanayin zaman tare. Kuma irin waɗannan al'amura ba wannan ke nuna cewa shikenan bari in je in ciwo baki yanzu in faɗa masallacin unguwarmu ba, ai mun gidauniya. Su sabai ba haka suke ba, kowa yana himma. In ga mutum ya faɗa cikin wani hali, to ba takatun ka bane ya jawo masa, kaddara ce ta yau da gobe. Amma da yawa daga cikin mu lalace mu da takatun mu ne ke samu shiga cikin wani hali. Wani in ya san cewa in ya san in ya ciwo baki za ka rayuwar sun nasa kullum zai ciwo baki ke, ba abin da ya dame in ya san za a zo a gidauniya a masallaci. To amma dai irin waɗannan al'amura, irin yadda ba za a buɗe ƙofar su gaba ɗaya ba, saboda kar waɗansu su yi bace su kan yadda ba ta dace ba, to haka kuma bai kamata a rufe ƙofar su gaba ɗaya ba. Dukkan mutumin da aka san mai himma, mai kwazo wajen neman na kansa, in ma ta hanyar aiki, in ma ta hanyar kasuwanci, sai ya samu irin wannan kariyar, ko ya samu ja da baya cikin al'amuran sa. Babu laifi a samu masu hankali cikin jama'a da ake tare da su, masu ƙarfi, wanda ya kawo, wanda ya kawo don a tallafa masa. Amma wanda yake an riga an san cewa dan zaman kashe wando ne, dan zaman dumama banki ne kawai, a tara masa kuɗi kuma gobe ya sake zuwa a tara masa kuɗi, gobe je wancan masallacin, ga wannan ba za a biye ta su ba. Allah gana da ku. Wa alaikum salam. Ban gane tambayar ka sosai. Amma kace wannan da wannan mutum aka rage baki. Idan ka fahimci wannan da ba sai kai wannan tambayar ba. Su waɗancan waɗanda aka ce suka fi masu gona ne, wanda dama can a hukuncin da makaranta ba za a biya su ba. Ko ba gane ba. Amma in masu bashin kuɗi za a biya su sai in suka ce sun yafi. Da aka yi a yanzu idan mutum ya zo baki ya yi masa yawa, aka ba shi sadaka don ya samu ya rage, ya rage ya ba waɗansu, ba waɗansu ba, wannan ba za su ce kuma sauran mai ya ba da ba, sun ya samu zai ba su sai in suka sun yaje masa.
عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. وانا حديثي أنكر بسيطة ابن كعب ابن مالك وذا ابن كعب بن سيني أبو الخطاب عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك شي كعب ابن مالك سيني تايد جسيم ذا بمن الله صلى الله عليه وآله وسلم yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah kira da mutum Allah tabbata gare shi hajara ala muad bin malik ya kai kannan cewa muad bin jabal dukiyarsa sakamakon baki da ya masa yawa aka wa ba'ahu ya sayar da duk abin da yake cikin dukiyar fi dainin dan kokarin wani biyan bashi kana alaihi wanda ya kasance akan shi muad bin jabal rawahu ad-darqutni wannan hadisi imam ad-darqutni ya rawaito shi وصححه الحاكم امام الحاكم في حديثه صحيح واخرجه ابو داود مرسلا امام ابو داود يروي عنه مرسلا ورجح ارساله يتي للله زنتي مفي انغنتي زنتي مفي رنجاي وانا حديثي ده مرسل سبب في كعب بن مالك باقي ني جي حديثن daga bakin manzon Allah baballan kana mutai sahabi ne fi danka عبد الرحمن ابن كعب shine ti annabi ya ce shi ko bai gamu da annabi ba a cikin rayuwarsa kenan dole hadisin mursal ne kenan hadisi mursal kuma yana cikin jerin hadisi da'i an gane ko wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala uridtu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawm uhud wa ana ibn 14 sana fa lam yujibni wa uridtu alayhi yawm al-khandaq wa ana ibn 15 sana fa ajazani muttafaqun alayhi wa fi riwayatin lil bayhaqi fa lam yujibni wa lam yarani balagtu وتحرره ابن قزيمه ان كتب حديث من عبد الله بن عمر الله تعالى ان ذكر رسول الله محيي سنت يتي اورث على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ان بجرودني ان كاوني دبا منن الله صلى الله عليه وسلم رانن ذا اجي ياكين احد اشيكره تا 3 كينن باي هجره وانا ابن 14 سنه ا لوقتي انا دان شيكره 14 wallahi yujizi manzo Allah bai zartar da ni cewa in shiga cikin sojojin da za a tafi yaki da su ba tunda yana dan shekara 14 ban riga na zama baligi ba wa uritu alaihi yawm al-khandaq aka sake zuwa da ranan da aka yi yakin da ake kira khandaq wato ghazwatul ahzab kenan a shekara ta 4 bayan hijira wa ana ibn 15 sana lokacin ina dan shekara 15 fa ajaza ni sai manzo Allah ya yi bani izini in shiga cikin sojojin yaki to yanzu mai ne ne fa'idar kawo wannan hadisi a wannan garin labarin ne Abdullahi da Umar ke bayarwa cewa lokacin yana nan shekara 14 za a ji yakin Uhud ya ji a tafi da shi manzo Allah sai kai kanka koma gida lokacin da za a tafi da Umar Khandaq ko kanzu da Azab shekara ta 4 kenan ya zo lokacin yana nan shekara 15 manzo Allah ya zartar da shi cewa eh lalle ka isa da cikin sojojin yaki me wannan yake nuna wa a cikin babin wannan babin da mara da ya yi da wannan da ya yi cikin kadan da ke wuce magana a kan ta an hana shi tasarrufi da rayuwarsa lokacin bai balaga ba kamin babu aula an yumna amira tasarrufi bi mali idan lam yabluq abinda hadisi yake so yace da mu cewa ga shi yaro dan shekara 14 an hana shi tasarrufi cikin ransa cikin abinda yake a bagandan jikinsa har sai da kai 15 aka tsantsar da shi ko to ashe yaro idan yana dan shekara 14 kenan ba a yadda ya tasarrufi cikin dukiyarsa yadda yake so ba sai abinda yake dama ya kace dukiyar wajen kaza amma idan ya kai dan shekara 15 ba ya zama baligi ba to lokacin kenan ya kai lokacin za a iya bashi a ce tasarrufi na mutum kamar buluk gara mutaba ina fata an fahimta tunda tasarrufin ba lokacin nan gara mutaba lokacin da duk yaro dan shekara 13 ko 14 ya je zai sai mota a wurin ka ko zai sai keke ko zai sai mashin za ka sayar masa kai da kanka ba za ka sayar masa amma idan ya je sai madana za a sayar masa dan abu ne wanda ke haƙiƙa ba mai tsada ba ya je sayan bomo za a sayar masa amma ya je sayan mota ya je sayan keke ya je ce na zuwan sai mota a wurin ka
duk ba za ka kai masa ba tunda bai kai lokacin da zai tafarrufi ba, dan bai kai lokacin da zai gane abin da zai amfane shi ko wanda zai amfane shi ba. Da haka a wannan lokaci majibancin lamarinsa waliyinsa shi zai kula da shi wajen dukkan waɗannan al'amura. Ina ba za mu fahimta, wato shi ne abin da yake nufi wajen kawo shi nan gurin. Na'am.
Kamar
da kamar yanayin yanayin da yanayin girma kuma yanayin girma yana da hankali da kuma kuma yanayin girma yana da hankali da 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 kuma yanayin girma ginin jikin nan adadin bidiransa ai da mutum yake kwanakin balaga muryar sa ma canjawa take, murya wannan da yake amfani da yau da gobe canjawa take. To ko banda wannan balagar kadai ba ita ce ta ba da kudin ba, akwai kuma abin da na biyu shine ar-rusd, a samu mutum bayan ya balaga kuma ya ke musu dan zaka iya samun dai shekaru 25 kaga dai duniya wuce balaga ba in ana wuce balaga, amma ko bakin tsatsai bane ba, dan haka ba za a baki kudin sa ba. Da aka sharta guda nawa ake bukata? Sharta guda biyu, na farko al-buluk, na biyu ar-rusd. Ga balaga ga kuma kimsuwa ko shiriwa daidaituwar mutum, an gane ku, ta yadda ya san abin da zai masa amfani ya san abin da ba zai masa amfani ba. To wannan kimsuwa shi ne aka ce ya za a yi a gane ta, malamai suka ce kuɗi za a ɗan rinka baki masu ɗan kauri-kauri ba masu yawa ba, a je ya juya mu gani. Idan aka baki na ɗaya na biyu suka lalace na uku suka lalace a tubura sake baki ba har yanzu baya da kai ne, amma aka baki naira 10,000 a gadan da ya yi tattalinta ko ya canja ta zama har 25,000 ko ya canja ta har zama 30,000 aka sake baki karo na biyu haka aka sake baki karo na uku haka, to ana ganin ko alamar kin zuwa kin shi dai abin da ke sa a yi wa mutum hajar a cikin zuciyarsa, aka tangance zuciyarsa a gure guda biyu. Akwai wanda za a katangance dukiyarsa saboda shi kansa, akwai wanda za a katangance dukiyarsa saboda waninsa, wanda ake katangance dukiyarsa saboda kansa kamar yaro har sai ya balaga, kamar mahaukaci har sai ya samu lafiya, kamar wawa har sai ya kimsu ya zama kimsassun shiryayye. Wanda ake katangance dukiyarsa saboda jama'a shi ne mutumin da ya ci bashi baki ya yi mata yawa haka. To shi ko baki iri biyu ne, imma baki wanda yake an yi masa ajali kuma ajalin bai riga ya zo ba, matukar ajalin bai zo ba, ba za mu rike dukiyar sa ba, ana yin tasarrufi a ciki. Imma bakin da an riga an yi masa ajali ga ajalin ya yi daidai, to a nan idan ajalin ya yi daidai shi wanda bakin ke kansa shi ma iri biyu ne kuma. Ko ya zanto yana da halin biya ko ya zanto ba da halin biya, in yana da halin biya abin da yake wajibi a kansa shine ne ya biya ta wurin baki, alhalin yana da hali wannan zai fa alƙali ya kama shi da lafiyar da ke har sai an kwace kudin mutane an bar shi, in ya kama tauri ta tauri, in ya kama ai masa bulala ai masa bulala har a kwace kudin mutane a tabbatar da kudin mutane, har ma aka ce in aka sake shi aka yi masa bulala aka dan jefa shi kurkuku yayi sati duk da haka yayi mulki sai yake bayar da kudin. Aka ce alkali na dama ya zaɓo ta kaddara cikin kudin wannan cikin kayan sai kada musu gwanzo a sayar dan biya mutane kudin su, idan da duk da tanda ya bashi kansa kuma ku kore shi goma ya kara kaka ko wanda in duka ne ya yarda da ke ki a gaba ai zai in ma dauri ne a daure shi zai dai ai ta rigima ai ta tafka shari'a har sai ya cinye wannan kudin duk yadda za a yi, in da ta dauri ta aka kawo shi kuma ya je su kudin sa. To irin wannan sai alkali ya bi diddigin kaddarorinsa na gida da na waje, sai a kayar da kaddarorinsa biya mutane bakinsu. Amma idan lokacin biya ya yi ba ya da halin biya saboda bakin da ke hannunsa ya fi kuɗin da ke wurinsa yawa, to a nan wurin shi ne shi ma ba za a yi masa hajaru ba sai masu bin sa baki sun kai ƙara. In masu bin sa baki suka zo suka gana alkali suka ce wani kuma na bin kuma lallai har yanzu bai biya ba, lokacin da aka yi wa'adi da ya riga ya wuce abinda muke so a tsare dukiyarsa har sai an ba mu kudin mu. To a irin nan sai alkali ya zo ya rufe kantinsa, ya sa a rufe kantinsa a kwace mukullan shagunansa ko rumfunansa ko minajinsa da komai ya zanto a hannun alkali ba hali ya tasarrufi a cikin dukiyarsa. Sai abinda alkali ya sani da abin da ya shafi ke bane gidansa da kaza da kaza ana bai wa mutane kudinsu, a sai sayar da rasa ba mutane kudinsu, wanda ya rage ko mutane su yi hakuri ko bai zulmalin gwamnatin musulunci da cikawa mutane sannan a kyalife da shi. To kaga anan gurin abinda duka ya nuna mana mahimmancin dukiya a rayuwar bil'adama, kuma da irin yadda musulunci ya kawo kyakkyawan tsari na kula da haƙƙoƙin mutane. Shi wanda ya zo neman bashi ba ce a hana shi ba, a bashi bashin rahama ne, jin kai ne bashi bashin. Har manzon Allah ke cewa wanda ya koran yau mutum bakin ciki sanadiyan bashin da ya bashi, shi ma Allah zai koran ya masa wani bakin ciki da damuwa a ranar kafin kiyama. Shi bashi din rahama ce, jin kai ne. To shi kuma idan aka bashi ba a bar shi ko ba gobe ba ya karɓi kuɗaɗen mutane ya abin da ya ga dama, don kada kuma wani ya zama sanadiyan karya wani ta hanyar bashinsa, to shi ma sai aka bi shi kuma dole ya biya. In ya yi kaza a yi kaza, in ya bi ta nan a bi ta nan, in ya bi ta nan a bi ta nan gudun har a samu da ya biya. Har sai in ya kasa to bai zulmali kuma ta biya don a yi masa gata. Wannan fa duk idan ba mai sakaci ba ne ba mai alambar zuranci ba ne. Kunga duka waɗannan tsare-tsare ne na zamantakewar jama'a wanda yake mai ban ka'ida za a bi shi da an huta da komai da komai. وانا طيه وفي روايه البيهقي او روايه امام البيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت لوقتين da an kawo ni a shekarar da za ta yake gudu na shekarar ta hudu falan yujni manzo Allah bai zartar da cewa in da yakin ba walam yarani balagt bai da cewa a lokacin da balaga ba wa sahahu ibn Khuzaimah ne ya rawaito wannan hadisi a sai ke nan kuma cikin wannan hadisi zamu fahimci cewa idan mutum ya kai dan shekara 15 ya zama mai ya zama baliki, mutum ne ko namiji da ya kai shekara 15 tabbas ya zama baliki. حديث نجبه وانا قيس القرزي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على فرق الشيخين. وانا حديث أنكرته من عطية القرزي الله سبحانه وتعالى yace uridna ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an kawo mu wurin manzon Allah tsira da mu tabbata gare shi yawm quraiza ranan da aka yi yakin banu quraiza a shekara ta nawa kenan bayan hijira banu quraiza ba Khaibar ba duk da kuwa karanta tsira kenan kuji tsoron Allah tsira manzon Allah kan kuma za ku mutu tawaye haka ba ta muku gari shekara ta hudu bayan hijira domin an dawo daga gazazul azab wanda a shekara ta hudu aka yi manzon Allah ya zo ya ajiye sulkin yakin sa yana wanke jikinsa mala'ika jibril ya zo ya same shi ya ce a wabati salahat har ka ajiye sulkin yaki manzon Allah ya ce ya ce ba wabati mala'ikatu aslaha a ba'd mala'iku ba su riga sun ajiye sulkin yaki ba ai ba a gasa zama ba a je a farwa garin Quraiza don suna in ji Allah suna in ji manzon Allah. Kabilar Yahudawa da ke bayan garin Madina sai manzon Allah ya fito ya ce na cikin sahabbai ya ce man kana minkum sam'an mu'tabi'an sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa bi bani Quraiza aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yace dukkan wanda ya zanto mai ji mai sauraro da da'a kar ya kuskura al-asra ta yi masa face sai a cikin bani Quraiza. Shine aka je manzon Allah je aka zagaye garin dan da aka jiji sun fi gine cikin wato ainihin ganuwa suka kuya cikin duwatsu da menene su dama sun zagaye unguwar su ba halin shiga mazala su zama ba a shiga ai akwai dabarun yaki sai ce a zagaye garin har abincinsu ya kare su ne mafita aka yi kwana 20 ana zagaye da garin sau da cewa in sun kai a azama yunwa za ta kake su don haka yaya za a yi zo mu bayar da kai gori a wasu su huta. Suka zo aka tura da wakilai aka tura da wakili wanda zai je a tattauna da su kisa tana da tsawo amma dai na gadar ke mana aka tura aka je aka tattauna da karshe dai tunda su ganin Quraiza tun lokacin jahiliya suna da yarjejeniya da tsakaninsu da kabilar Aus ta Larabawan Madina duk da cewa idan yaki ya tafi ɗaya kabilar za ta taya ƴar uwar ta yaki idan wani abu wancan kabila ta jawo na za ta biya diya wannan kabilar ma za ta taimaka mata waɗannan Larabawa ne waɗannan Yahudawa. To dan tuna wannan zamantakewar da ke tsakaninsu da Aus tun kafin bayyanar musulunci kafin zuwan annabi zuwa Madina sai suka ga cewa ya kamata su yi amfani da Sa'ad ibn Mu'az sayyidul Aus kan cewa
Sa'd ibn Ubadah ko Sa'd ibn Ubadah ko Sa'd ibn Mu'adh cewa ya sa baki wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko an kunta hukunci gare su sun san sun yi laifi lokacin manzon bawan Allah bai da lafiya yana gida a kwance Madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je a taso shi na zarkar da hukuncin ka duk abin da yake ai muku shi za a yi muku in ya ce a kace ko a kace ko in ya ce a take ko a take ko in ya ce a yaje muku a yaje muku aka ji aka kira wuce aka dauko shi akan abin nan bai da lafiya ya kusan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabbai ko zo ila sayyidikum ku tashi da shi gaban ku nan zuwa ma'ana ku tashi suka yi suka dare suka sauko shi daga kan dabbar da yake kai sai an kirawo ka ne dan kai zaka yi hukuncin da za a yi wa wannan kabilar da Banu Qurayza sun saba Allah sun saba manzon Allah sai kalli sahabbai yace yanzu duk hukuncin da nayi karbabbe ne a nan wajen sahabbai suka ce karbabbe ne a nan wajen manzo Allah na nan gefen sa haka sai yace yanzu hukunci na karbabbe ne ga wanda yake nan wajen ma baya son ya wai na ya kalli manzo Allah sai yana shida hannu yake da kansa wanda yake manzo Allah sai karbabbe ne har ga wanda yake nan sai yace da manzo Allah to in dai an yi da hukunci na karbabbe ne to a bincika su dukkan wanda ya kai yaro yawan da ya kai shekarun balaga zuwa abin da ya sama a kan tafi su kawai ba su da wani amfani dukkan wanda yake kasa da shekarun balaga su da mata wannan a ribance su kawai sun zama fursunonin yaki ni ba ni da wani hukunci in shawara ta za a nema sai wannan manzo Allah ta wasu ya ce wallahi ka yi hukunci da hukuncin Allah daga saman al'arfinsa to sai aka rinka fito da wannan jihun gawan duk wanda yake dama da tsinci da ya ga wani abin nan duk wanda yake amma yan kanana da ake takar ya balaga ko bai balaga ba sai a duba gabansa to shine nan gurin aqiya al-Qurayzi yake magana yake uridna ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm Qurayza an kawo mu gaban manzon Allah ranan da aka yi yakin Banu Qurayza fa kana man ambata kutila cikin mu dukkan wanda ya kasance gashin gaba ya fito masa sai a kama shi a kashe shi wa man lam yumbi wanda bai riga ya tsira gashin gaba ba khalla sabila mu sai manzon Allah sai a kyale shi ba za a kashe shi ba fa kuntu min man lam yumbi sai na kasance cikin waɗanda Allah ya wa arziki wato bai riga ya fara gashin gaba ba kenan fa khalla sabila yake sai manzon Allah ya sai a kyale shi yanzu cikin wannan hadisi abin da yasa ya kawo shi a babul hajjin menene wa alaikum assalam
ana wannan umun sayyidin
ha wannan ba zai zama hujja wajen halaka idan shi gaba ya zo a tashi ba dan abinda manzo Allah ya ce umu ila sayyidikum ba umu li sayyidikum ba umu ila sayyidikum kaga lafazin kama yana da bambanci idza ta'adda billam aw idza ta'adda bi ila kumu li sayyidikum sai zan ku tashi dan shi ma'ana dan girmama shi kenan amma kumu ila sayyidikum ku tashi ku ji wurin sa dan akan dabba yake ba yake sokora sai duka yake sokora ki ba da lafiya ga kuma din man kan maliki cewa ba wani mutum a duniya da sahabban sa ke girmama shi irin yadda sahabban manzon Allah ke girmama manzon Allah amma tare da haka ba su taba tashi dan sun danki yaro ba dan sun san baya ta haka da aka dai shi gaba ya shigo a tashi duk wannan yana daga cikin al'amuran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada cikin hadisi garwa ko shi gaba na zaune a tsaya a bayan sa manzon Allah ya ce dukkan wanda yake son yana zaune ana tsaye a bayan sa to ya zaba mazauna cikin gidan guda ai ba karan naki bane aiki ne sabon wani kaga da sarakuna da masu mulki kenan sai sun ga hankali wato wannan zai burge ka gwamnan zamfara ina jin ya ga wannan hadisin ko an faɗa masa shi idan yana zaune muna zaune da shi duka bai ko dan su kwanaki ba tabbata zama tafi aikin haji mun gabatar da wa'azi a cikin garin Musauni da Dr. Ahmad da Malam Abdulrahman farko dai saura ka dana ya bun kunya wato an sa lokaci karfe 9 ko da ke mu ba laifin mu bane wanda ya kamata su je su dauko mu su je mu ko su wurin ba amma saura ka dana ya bun kunya me saura ka dan ya riga mu zuwa wajen Dokta Amurai kalle mai ce kada Allah ya rufe mana asiri yanzu ya riga mu zuwa gombe ya amfani ma zuwa na ce malam zai zai mu kare kanmu mu je masu rakon gudun je ba wannan kenan sannan yana zaune a wajen har aka tashi sannan idan aka ga aya abin ya ba jawa yadda kowa yake kafara kai ke kafara kuma yana zaune cikin mutane ba za a gane cewa shine gwamnan bai ba ka san shi ba yana zaune abin da mutum suka yi kuma waɗanda suke yan sturgeon suke tare da shi ba wanda yake tsaye a bayan su ma za a zaune suke haka
cikin ruwan sanyi hankali ya riga ya kwanta. Isa duk wanda yake son kwarjini sai tabbatar da shari'ar musulunci. In ka san sanyi na wani kwale-kwale to bai fahimci Allah bane, bai fahimci manzon Allah ba. Amma duk wanda ya fahimci Allah da manzon sa ko ne kake ne man kana yuridu al-izza walillahi al-izzatu jami'a. Kun da ke neman girma, girma gaba daya a hannun waki. A hannun Allah. Suka tsaya gaba daya dukkan lokaci, wallahi duk wanda ya tsayar da shari'ar musulunci sau da kafa ba dan neman suna ba dan Allah, ba dan musguna wani ba dan Allah, ya juya hakurin zagi na in jaridun kasan nan su banga su fanci su zage su mata mutunci ya jure, to Allah ba da ramin sauka zai samu ba a duniya da lafiya. A yau in duk gwamnonin Najeriya za su taru aka ce ga gwamnan Zamfara, da idan musulmi da idan arme kowa zai so idan sai kallaci wa gwamnan Zamfara don ya kashe kwarkwatan idansa. Dole in sun zo a yi bayani a ce gwamnonin gwamnoni sun zo gwamnan Zamfara da sauran. Allah wallahi. Ina za ka tsaya da kuma. Da kuma wannan wani abu ne daga Allah ga dukkan wanda ya sa su tsaye da shari'a musulunci. Sai kaga Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi. Wannan zagi da za a yi ta ji, a ji zagi yau, a ji gobe, a ji jibi, a ce ƴan ta'adda, a ce ƴan menene, Allah ya yi alƙawarin sai mun ji shi, kada ma ku damu da shi. Wai kada zagin da Allah take dame ka, wannan alama kan gaskiya kake kai. Dan idan zuwa ne ka kana tare da su a wani ɓangare na faɗa. Allah ya tsare lakum la wunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan katira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azm al umur. Ita wallahi sai an jarrabe ku cikin dukiyoyin ku da kawunan ku, haka Allah ya rantsa. Wa la tasma'unna wallahi sai ku rinka ji min alladhina utul kitaba min qablikum daga wadanda aka zo littafi kafin ku yahudu da nasara wa min alladhina ashraku sai ku rinka ji daga wadanda suke shirka da Allah me za ku rinka ji azan katira tutatuwa mai yawa su sage ku su ce muku kan da mentalis ne ku ko fanatics ne ko wane ne duk abin da za ku faɗa sai kun ji sai Allah ya ce wa in tasbiru amma in kuka dauki hakuri kuka jure wa tattaku kuka tsare dokar Allah a ban kasa fa inna zalika min azmi al-umur. To waɗansu zagin nan da ya zafa su kar a zage su kar a ce musu kaza, waɗansu kuma mafarnata ne su karan kansu saboda haka ganin suke idan sun tsayar da shari'a in su kansu za ta hana su shakatawa. To ka je ka yi tafarnaka in dai ya mace ce kake so sai daren da za ka mutu a wannan daren mace za ta balaga, to kuma ka yi yaya? In kuɗi ne kuma sai lokacin da za ka mutu sannan za a kirkiro da waɗansu shawagun kuɗi su fito. In mota ce shekarar mutuwarka da ranar mutuwarka a rannan ne kuma za a kirkiro wata sabuwar mota kuma ga ta ana yayinta kuma ga kudin kana da su a banki sai dai ba lokaci, lokacin mutuwa ta yi kuma dole ka tafi babu yadda ka iya. Abu guda biyu ya kamata dan adam ya sani da shi, mutuwa tsufa, duk yadda ka kai ga morewa in baka mutu ba tsufa zai zo, in kuma ba tsufa zai zo mutuwa na nan, ba wani mutum da zai ci musu magani. Yanzu ka duba duk biyar Bature ya ci gaban yayi menene, wai mutum ma hancin sa ko mutum yaje a tayar da hancin, mutum ya samu tabo yaje a gukko je jikin sa a fitar da wannan tabo, mutum ya tsufa irin fata ta fara taruwa a nan gurin cikin sa ta yi ta mu a je a yanke a dan gyara a yi masa plaster a yi wane ne, duk wannan yana da wannan maganin amma ba ya da maganin mutuwa. Ba ya da maganin mutuwa, dole idan ta zo sai an take. Kuma abin da ya kamata jinya mulki tana kafin ya hau mulki don su kawo. Suka yi kwarjini sama da naki, suka yi mulki sama da naki, sun zo sun wuce duniya kamar ba ba taɓa yinsu ba. Allah ya kare mu. وعن أمر بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها أو رواية إلا أن يأذن زوجها. An karɓo hadisi daga Amr ibn Shu'aib, shi kuma daga mahaifinsa, shi kuma daga kakansa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yajuzu limra'atin atiyatun, baya halatta ga mace ta ce za ta yi kyauta illa bi izni zawjiha, sai da iznin mijinta. A wata riwaya ce illa an yi azana zawjiha, sai mijinta ya yi mata izini. A wani hadisin cewa la yajuzu limra'atin amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha, mace ba ta mallakar al'amari na bayarwa ko hanawa cikin dukiyarta matukar miji ya mallaki aurenta. Ma'ana idan mace tana da dukiya kenan ba za ta yi kyauta ba, ba za ta yi wani abu ba har sai ta nemi izinin ma.
mijinka. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi da shi sauran malamai, kuma hadisi ne wanda yake sahihi. To karkashin wannan hadisi sai malamai suka tattauna, yanzu ya za a yi da wannan hadisi kenan. Waɗansu su suka ce a'a, wannan hadisi ba wajibi yake nunawa ba, mustahabbanci, ma'ana bai halatta ba gare ta ta fuskar mustahabbanci ta ce za ta yi kyauta har sai mijinta ya ba da izini. Lalle mustahabbi ne mai matukar ƙarfi, in za ta yi kyauta mijinta ya sani nawa ne wa za ta ba. An gane ku? Waɗansu malaman suka ce a'a, abinda wannan hadisi yake nufi kyauta iri biyu ce, idan kyauta kaɗan ce abinda dama zuciya ba ta ruwarsa, ba ta jin kyashin bayar da naira 100, naira 200, naira 150, naira 90, 10, 20, 30 da dai sauran wani abin da zuciya ba ta jin abu ne wanda ya kai yawa matuƙa, to irin wannan za ta iya yi kai tsaye ba sai miji ya sani ba. Amma babbar kyauta, babbar kyauta idan ta yi 10,000, 20,000, 30,000 idan matar mai kuɗi da yawa, to lallai ba za ta yi wannan ba da izinin mijinta. Waɗansu sun bambance kenan tsakanin kuɗi mai yawa da duk me ya kai su zuwa ga ƙoƙarin bambancewa, suka ce saboda abin da yake cikin sahihul Bukhari ranar Idi, manzon Allah ya yi hutuba ga maza, bayan ya kare sai ya keta sahun su ya wuce, ya je ya samu mata ya yi musu wa'azi, ya yi musu gargaɗi, ya ce lallai ku yawaita sadaka, domin na ga mafi yawan da ke cikin wuta mata ne, ku rinka yawaita sadaka. Nan take mata ba su yi wata ba, sai wannan ta cire auranta, wannan ta cire ɗan kunnanta, Bilal kuma ya je da gwadansa yana tarawa a matsayin sadaka don arabawa mabukata. To sai malaman suka ce kun ga wannan asilin Idi ne, manzon Allah ya zabar da su game da sadaka. Bace bari mu koma gida mu nemi izinin mazajen mu, bannan sai sun suka yi me, sai suka bayar, kuma aka karba, kuma a gaban Annabi bai hana ba, inda abin haramun ne zai je ya karba. Ina ba za mu fahimta, sai kace to lallai wancan hadisi na nuna abin da ke cikin nan ba wajibi bane ba, abinda dai aka fi so yana daga cikin abinda aka fi so, mustahabi ne mai karfi kan mata in za su sadaukar da wani abin dukiyar su miji ya sani. Wadansu kuma malaman na iya tauzihin cewa a'a, can gurin sadaka ce, in sadaka ce kaga ta shafi zakka, ta shafi sadaka ta nafila, mace na iya bayarwa, amma kyauta dole sai ya sani. Suka bambance tsakanin kyauta da sadaka. Suka san karin bayanin kudu ba cikin subulul kalam da sauran wadansu sharhi na bulughul maram, za ka ga walwalar da malamai suka yi game da wannan hadisi. To a menene hikimar kawo wannan hadisi a babul hajari? Kaga kenan, kamar a ce ita ma mace ana iya katangance dukiyarta a hana ta wani bangare na tasarrufi har sai me, miji ya sani. Shine hikimar kawo ta a cikin babul hajari wa taflis, ko babul taflis wal hajar. Wa an Qabisah bin Mukhariq radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin, رجل تحمل حمالة فهلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فهلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فهلت له المسألة. رواه مسلم. وعن قبيصة بن مخارق عن كربو حديث لك قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال إتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله سنة دعوة صلى الله سبتك ليس ياتي إن المسألة لا تهل إلا لأهد ثلاثة روكو تنبير متاني بايا هلتا سيغة تايا لكتك متاني قدعوك مذن بلقو رجل تهمل حمالة مذن واندي تباشي نمتاني فحلته المساله ان باكي يا يويتا كانكا تو يا حلت يروكي ودنده suke masu hali su baki hatta yusibaha har ya samu abin da zai biya bakin nan kuma yunti da zaran an baki abin da ya biya baki sannan daga nan kuma roko ya zama haram sai ya saki kan annan da baki ba roko wa rajulin asabat bujaihatu da mutumin da wata musiba ta auka masa kamar a ce gobara ko ambaliyar ruwa ta cinye gonarsa ko dai wata hasara ko yan buji da mukamin su kai masa farmaki suka talautar da shi fa halat lahu mas'alatu to irin wannan mutum wato ainihin roko ya halatta gare shi hatta yusiba qiwaman min aish har ya samu abin da zai iya tsayawa da kafar sa a rayuwarsa wato ya samu dan abin da zai iya juyawa ko min kankancin sa inda zai iya juyawa ya samu abin da zai ciyar da iyalinsa to daga nan kuma sai ya daina roko ya zama haramun gare shi ورجلن أصابت بساقة دمتما لتلوكي يساميش حتى يقول ثلاثة من ذوي الهجاء هر أسهم تنقكو تكما أبوتا هنكلي من قومه تكما تنسى دسك سنهال ديك تكي أسامو سنتي لقد أصابت فلانا أصاقة حقيقة وانكا تلوكي يساميش فحلت له المسألة تنشيبه أنه روكويا على التقريب abin nufi mutum ne talauci ya same shi amma saboda ka ne kai irin nashi ma bai bayyana ba karaya ta same shi ta tattalin arziki ba tare da an sani mutane sun dai shi da ya shiga kaza ya shiga kaza yanzu kuma kukan sun kare amma har yanzu kuma yana da ka ne kai ba gane ba masu hankali cikin mutane su suka lura cewa lalle na cikin halin ka gani kai shi ba zai iya faɗa ma su suka roki mutane a madadinsa sun suka roƙi mutane a madadinsa to wannan ya halatta shi ma a bashi wani abu ya halatta ya roƙa ko a roƙa a madadinsa har yi zuwa lokacin da zai samu dan abin da zai mulmule to daga lokacin nan kuma roƙo ya zama haramun gare shi to yanzu menene hikimar kawo wannan hadisi a babun at-taflis wal hajar dangantakarsa da babin ita ce wato ashe kenan waɗanda ake yi wa hajar saboda baki ya yi musu yawa a ka yana daga cikin tanadin da musulunci ya musu cewa su ya kamata a fifita da ne sadaka in za a yi sadaka don saboda samu damar rage ne bakin su don abin da ya sa aka hana su tasarrufi cikin dukiyarsu ai ba don su ci gaba da zama cikin talaucin ba tunda ko ba sa tasarrufi to ya za a yi su iya juyawa haka kawo wani abu to amma hikimar aka tantance dukiyar shi ne in dai ba a same ta gaba ɗaya ba to kana bari kuma ta tare gaba ɗaya a rasa gara baiwa waɗansu kayansu ko da sauran ba za su samu ba to kuma sai musulunci ya shiryar da mu ya ladabtar da mu bisa ga cewa ya kamata irin waɗannan idan an tashi ba su sadaka a ba su zakkauri to kaga ya kamata kenan masu arziki lokacin da za su kafin da zakkar dukiyarsu su rinka kula da waɗanda suke cikin irin wannan hali na bashi in ma ba su sani ba su tambaya a ɓoye a natse don su rinka tallafa musu wajen sauke abin da ke kansu na bashi din nan wanda yana cikin ladabin da musulunci ya tsara ba dan ai tsammanin zamu yi shiga babu sulhi tunda hadisan ba su da yawa amma kuma ga alama lokaci ya riga ya cin mana dan haka dai sai dai mu dakata nan gurin abinda muka faɗa nan daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullah akwai wanda yake ta tangance su ko sun yar gadon su kafin a raba mu shin menene hukuncin haka bayan cikin su akwai baligai wannan dai baya kamata a ce aka tangance dukiyar mutane ba a raba musu dankali ba abin da ke sa a jinkirta dukiya ba a raba ba sai kamar akwai wata dukiyar a wani wuri da ba riga an ɗauko ta an haɗa da wannan ba kuma baya iya yiwuwa a raba ta ko ta hanyar lissafi sai bayan ta zo ko mutum ya yi odar waɗansu kaya a waje an ba da kuɗin kayan ake jira su zo a matsayin kadara ba su riga sun zo ba duk a wannan za a jira su ko kuma shi mamacin ya bar wasu cikin matansa da juna biyu ba su riga sun haihu ba wannan ma za a jira har su haihu don su ga abin da za su samu mace ne ko namiji ne zai zo da rai ko kuma zai zo ba rai dukkan wannan zai iya kawo canji cikin abin da ya shafi rabon gado amma in ba ɗaya daga cikin waɗannan masu cin gadon nan sanannu ne ba wata mace da ya bari mai juna biyu ba waɗansu kuma da ke wani wuri to babu wani dalili na yin jinkiri wannan duk jinkiri da ake kawai al'adu ne muke bi irin namu amma bai dace ba kuma wannan jinkirin na iya haifar da waɗansu matsaloli masu yawa ka ga wani lokacin manyan yaya sun zalunci waɗanda suke yan ƙanana daga ciki Allah ya tsare mu da akwai waɗanda ake wasu ba a rabon gado a gidansu kawai sai manyan yaya su ci gaba da gudanar da dukiyar sauran kuma ana dan ba su abin da ya sauka wannan sai zanto zalunci ne dole za a raba kowa a baki rabansa a san kaza rabon wani ne kaza rabon wani ne wanda yake baligi kintsotse ne zai a bashi kudinsa don ya je sarrafa kayansa wanda yake ba kai balaga ba ko baligi ne bai zama da tsaye ba a ga cikin dangi wane ne zai iya daukan nauyinsa don ya zama shi ne waliyansa zai rike dukiyarsa zuwa lokacin da zai nasu ba tare da ya ha'ince shi ba dan in ya balaga ya kai lokacin da ya kamata a bashi dukiyarsa a bashi wannan shine ka'ida ta musulunci amma a kawo ajiyar dukiya ba a raba ba sunan ba daidai ba ne ba wani dalili a kan haka. Shari'a ba ta iyakance wani lokaci cewa idan mutum ya mutu ga lokacin da za a raba ba bace iyakan cewa duk gurgurdan da ya kamata shi ne karar yadda ba za a tsawai ta ba wata kalamar su shigo shi kenan. Wannan ke cewa shi ma'aikaci ne da ka'ida idan an tura shi aiki da abin hawansa akan biya shi gurgurdan nisan tafiyar da ya yi a cikin wannan aikin da to amma kuma wani lokacin za a aike shi sai ya shiga motar haya. To ya halatta ya zo ya bayanin cewa abin hawansa ya hau dan idan ya faɗa abin hawansa ya hau kuɗin da za a ba shi za su fi kauri. Wannan ka ai a sarari ne ke cewa bai halatta ba sai ya zama mutum ya yi ƙarya kenan. Wannan na cewa shin ana iya binne mamaci bayan isha'i ko kuma a bari sai gari ya waye shi da ya fi. Matuƙar duhu bai tsananta ba kuma mutane ba za su wahala ba a binne shi bayan isha'i din. Amma yana akwai tsananin duhu ko da damina ne akwai ruwa akwai wahala suwa to sai a bari sai da sata din. Shi mamaci ba a san jinkirta shi sama da kima. Jira ba a san jira. In ba wata larurar ce ta haifar da hakan ba. Wannan su ne kawai tambayoyin da ke hannu. Na'am. Wa'alaikum salam. To wannan kai hakuri da zanto ita ce ta karshe abinda zana ce ta zama ta karshe don saboda bata shafi karatun mu ba da mun shiga magana da gwamnati mamaci yanzu sai mu manta da abinda muka karanta gaba daya. Yanzu kun tana da alaƙa da karatun duk wanda zai tambaya. To shi ne wani abin. Shi abin da ya ce man aflasa aw mata fa wajada rajulun mata'ahu bi ainihi fa huwa ahqqu bihi. Kaga idan mutum talo cewa yi sai ka je ka samu dukiyar ka a wajensa to kai ka fi cancanta ka dauki wannan dukiyar ka ta hajar ka ba sauran masu bashi ba. Har kuma in mutum mutuwa yayi ma haka hukunci yake. To amma hadisin da yake kafin wannan idan mutum ya riga ya mutu kai da sauran mata ko da kai da sauran masu bin bashi kullo mai daidai wa daidai ba za a baka hajar ka ta asali ba. Amma cewa ya dace da wancan hadisin farko bai dace da shi ba domin da lafazin sa ya zo daidai da shi sai mutum ya inganta amma bai zo daidai da shi ba. Man adraka malahu bi ainihi inda rajulin kad aflasa fa huwa ahqqu bihi. Kaga sun jawo amma sai a ce aflasa aw mata nan ko bai kawo lafazin al-maut ba. Kaga mutum zama daidai kenan. Wa alaikum salam. Ba wannan kitarwa ce na farko dai wanda zai bayani da ita zaka ba ta iya koyuwa duk ikhlasin ka zaka ba za ta koyi ba sallah sai mutum zai shiga daki ya kulle ya amma zai shiga daki ne kulle zaka abinda zaka ba ta koyi ba wani zaka ba za a ji labari ai ko ka bashi da kanka ko ka tura kuma idan ka zo lissafi ko kai da kanka ko a tura kaga za a iya sanin mutum ya yi ko bai ba ina fatan ka fahimta. To a nan guri idan an san cewa bai fitar da zakka ba duk wannan muna bayani ne idan ana gudanar da tsari na musulunci dole a tsegunta wa kotu alkali ya zo ya tabbatar da ma wajen rabon gado ya kamata alkali na dan amfanin zuwan alkali ko da mutane malamai ne dan kore rigima a nan gaba saboda in suka yi da kansu kila san zuciya ya shiga kuma wata rana baya an raba gado da lokacin ya tsawo wani zuwa shayar da rigima cewa ba haka kai ba kaga lokacin babu shaidu. To kaga nan gurin hukuma ce za ta tabbatar cewa sai an cire wannan kudin ko su iyalansa da ya'yansa da danginsa yana akwai tsoron Allah ta tare da su sun san cewa babu shekara kaza bai cire zakka ba su cire su bayar dan shi ne sun yi masa gata kenan saboda su kudin shi kuma ya ja masa azaba. Ina fatan ka fahimta. Yau. Amma da lokacin sa
akan
da
Allah
ya ba Allah ta ba ana karban dingina ne da ma dan ka samu aminci cewa zai dawo maka da kudinka idan ki dawo da su ba kai da zaka rike ba mu da kudinka alkali ki dai ya kamata ki da tsakanin idan wannan haji za a tsayar in wata haja ji za a tsayar daidai ba wanda kudin da kake so su ta amma kai ba zaka rike ba ka ce to bari ni maka ciko ko kuma ka karo mun ciko don abin da ka bani bai kai kudin na yawa ba ba za ka yi wannan ba san zai haifar da rigima na'am
alaikum salam
ya kai gyaran wani abu sai kasance ya bada ya sha bamban da wancan domin wancan ciniki ne aka yi baki san can za a baki kudin to amma yanzu wannan duk wanda ka ba gyara ko wani bangare da aminci ta tsar da kai ka amince masa kai ka baki ko baka amince masa ba ba ruwanmu da mai yake ka amince masa ne ya sa amincewa yake sa a baki ko rashin amincewa ka'ida duk wanda aka amince da shi aka baki abu in yi mata ba zai biya ba in baka amince da shi wala ma karka baki ya ke za ka yi zanen cewa kujin gafi inda ya amince da mutum da amma in abu ya maimaitu daya biyu uku hudu biyar alamu suka nuna akwai ha'inci to wannan sai a yi wani abu daban a daki mataki don toshe wannan amma ka'ida an ba shi ne ba zai biya ba kamar yin ka'ida ko ne ne ba da kai ta ba mutum ajiya kudin su gaba da ba za ka gane biya ba me yasa ka ba shi ajiya ba ka mutum shi ba ai kai ajiya ma na kuma ya fi cewa wata sama da wancan duk wanda ya ba wani ajiya su gaba da ba zai biya ba ni laiki da hujjar ka biya shi ba da hujja a yi sai haraji wurin alkali in alkalin ya san mutunci ba za ka sai in alamu sun bayyana sarari cewa wannan mutum za ta wato rike su yi dan ya ce ba za a biya ba ya rike dan a lokacin da Aliyu da Abi Talib wani mutum ya saba bayar da ajiyar kudin sa ga wani sai dai zan karban kudin sa kawai sai mutumin ya zama surma da gangan ba ya zama daidai baki bane akai akai da shi magana kawai ki an yi magana daidai 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 wani daidai ne da ya kai su ran Aliyu da Abi Talib cewa ga abin da ya faru sai ce ku kawo shi mu dan tsaga harkin sa mu gani in bai bantakar gaske ce jinin zai fito baki in bai bantakar ƙarya ce zai fito jajawur to waye zai tsaya a yaki fada ce bayani to wannan akwai abin da ke kira a siyasar shar'iyya Ibn al-Qayyim yana da littafi mai daɗi a cikin sa mai suna At-Turuqul Hukumiyya fi Siyasat Shar'iyya shi amfanin sa gane mutane dabarun gane mutane mutum zai zo ya dawo magana da minti 30 kana kallon sa ka iya sarrafa shi kuma cikin ruwan sanyi in ƙarya yake yi akwai alamun da za ka lura in gaskiya ne akwai abin da za ka lura as-siyasatu shar'iyya at-turuqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya littafin yana da kyau kwarai da gaske Ibn Taymiyyah kuma yana da wani as-siyasatu shar'iyya fi islahi ar-ra'i war-ra'iyya duk wannan irin littafin kura da fa'ida sosai sosai za su taimaka a karatun fiƙi matuƙa sosai da na
wa cewa kula wani kula amfani su san kan wata biyu suna yaro mai yin kai da abu kuma su biyar su tara biyar su wasu kuma su kawo amma da abu a biyar su kuma wasu kuma kalibina ya fi kuma su bari zuwa su suna yi wani gina kuma
ko da me kake tambayar hukuncin sa hukuncin shi ya jan aikin ko hukuncin kudin a kaida shi ne a musulunci ba a baka abu sai ka bayar da abin da wani abin da yake a madadin sa a baka kudi ka kuma kai aiki kenan amma haramun ne ka ci kudi a halin ba kai aiki ba shi dai yajin aiki ya so da dama ba za ka iya ganewa ya fi gaskiya ba ya hakuri ma'aikata kada sai dan ni ba na aiki ne ko wani abu makamancin haka ya so da dama ba za ka iya gane wanda ya fi gaskiya ba dan idan ka samu cewa gwamnati tana zaluntar mutane ko kamfanoni masu zaman kansu suna zaluntar mutane imma ta hanyar rashin tsarin albashi mai kyau ko alawansu su waɗanda suke masu kyau ko wani tsari na kula da lafiya da sauransu to su ko mutane za ga waje ɗaya suna da ha'incin su mai tarin yawa akwai lokacin da aka yi yajin aiki aka zo ana cewa a yi hudumar juma'a akan mutane ma kar su dawo su ci gaba da yajin aiki kasan idan kana karantarwa kuma cika bi hankali mutane suna son kowa yana son abin da zai faɗa shi za ka yi wa'azi a kansa a ranar to da aka zo aka kara wa mutane na yi banza da su sai aka zo aka kara wa mutane kudin albashin da aka ba su aka biya su ma na da sai na ɗauki abin hawa na yi ta zagaya wa makarantu akwai makarantar da karfe 8 taimu akwai makarantar da na isa 8 da rabi akwai wadda na je ma har 10 ba makarantar da na je na sami cewa adadin ma'aikatanta ɗaya bisa uku sun zo aiki wadda na je 10 da rabi sai na ci za a rabin ma'aikatan sun zo rabi kuma ba su ƙara so ba tare da cewa kowa da aka ɗauke shi aiki an yi da shi zai zo 8 ya tashi karfe 9 ba wanda 8 sai masa shi ya yi yaji dan a bashi kudinsa to kuma an bashi kudinsa shi gobe aikin ba to kaga su wannan awannin da bai zo ba ya kyale yara suna dake-dake a cikin aji suna zage-zage bai je ya karantar ba idan malamin makaranta ne ko idan mai aikin ofis ne bai je wajen ba shi kuma ya za a yi da waɗannan awannin da bai je ba kaga shi dai ba za a iya bashi albashi bai lissafa kuɗin da wannan awannin ya kaba ya mayar aljihun gwamnati ba na jin yana da imanin da zai wannan eh ya zama tilo zai haka dai ba wai yayi daidai bane ba ya zai ci kuɗin abin da bai aikata ba matsala ce mai girman gaske wannan gani muke abin kamar wasa ne mu a fahimtar mutanen mu a mentality irin namu idan an ce gwamnati ma'ana abin da yake na banza gwamnati ne ai na gwamnati ai aikin gwamnati ne saboda haka kawai ya kaci bulis shi yasa ba ma ci gaba saboda haka ni a gaskiya a fahimta ta waɗanda duk suka yi yaji ba su yi aiki ba aka zo aka ba su kuɗin waɗannan watannin da ba su je aiki ba ba su da wani hujja na cin wannan kuɗin dama dama idan kamfanin su suka halarta musu to wannan kuma wani abu ne da kogon su halarta musu muna fatan yi zato ba su dalai amma dai a zahirin abin kan abu ne wanda yake a fili ba ya bukatar wani kwalifai sai a tsara hanyar wato abin da za ku ci yanzu an me yasa ake yajin aiki ba da yajin aiki ba da mutane na neman haƙƙin su ba to a tsara hanyoyi na neman haƙƙin mana daban-daban a gani a tsara waɗansu hanyoyi na neman haƙƙin da ni ba fa goyon bayan gwamnatoci nake ba na riga na san akwai zalunci mai yawa a cikin harkar aikin gwamnati akwai cuta da ake wa ma'aikata ta ƙarshe dai yanzu ma'aikacin gwamnati musamman malamin makaranta ko aure mutum ya je ne ma aka ce me yasa za ka ce malamin makaranta a iya shiga wu za ka ga mace a jami'a abinda tana malamin jami'a ba ta fatan ɗanta ya zama malamin jami'a in ba a Najeriya ba ya dace wannan mijin da kwatanta ne a jami'a amma ta haifi da ba ta fatan ya zama malamin jami'a so take ya zama kwanta ko ya zama dan siyasa ko ya zama to haka dai canje sama sama wajen abubuwa sauransu amma su nake fatan ya zama malamin jami'a sai yan kadan
to kaga zaluncin yana da yawa kwarai da gaske. Dan haka dai a tsara dai waɗannan hanyoyi na neman hakkin masu ƙarfi waɗanda dai zai zanto an kauce wa kuma a faɗa cikin wani abu daban. Wallahu a'lam.
Aiki
ba ma ciki. Kai malamin makaranta ne aka baka silabus ga abin da ake so ka karanta a cikin semester din nan daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Ga abin da ake so ka karanta da dalibi su iya. Yace to saboda haka shi babban hanyar da zai iya gama da wannan silabus din ba lalle ne yazo kullum ba, amma dai ya tabbatar ya kawo rundin wannan silabus din nan. To a nan gurin abin da zamu tambaya shi ne, lokacin da gwamnati ta ɗauki mutum aiki na malanta na makaranta, ta ɗauke shi ne a matsayin ina son kowane zangon karatu, kowane tam na karatu za ka karantar da ɗalibai abinda wannan zangon karatun ya kunsa, ko ta ɗauke shi aiki bisa da ka'idar ya zo ƙarfe takwas ya tashi ƙarfe kaza, ko da ko lokacin da zai zo a wannan ranar kila period ɗaya gare shi, wanne gwamnati ta yi a wannan ta ɗauka, ko kuma wannan kuɗin leburancin talabarsun ta ɗauka a wannan gwamnati ta ɗauka, dole ka je ko ba ka da period. Yanzu misali an ɗauki ka aiki za ka zo ƙarfe takwas, kila ma a time table na wannan ranar kai period ɗinka ba za ta fara ba ma sai ƙarfe 9 da rabi, amma dai tun da aka ba ka offer aka ɗauke ka aiki za ka zo ne ƙarfe nawa, takwas, dole ka je takwas. Principal ɗin ma da yake son makarantar ta ci gaba ba zai dai yawa malami wannan ba, in dai ba irin part time ɗin ne yake ba dole ne ya zo cikakken, in dai full time yake dole ya zo ƙarfe 8 ko da ba ya da period ɗin farko, saboda wani abu zai iya faruwa wani ba ya da lafiya wata larura wani abu wani abu wani abu wani abu makamancin wannan. Kuma amfanin ya yi amfani da wannan a wannan ai dai idan ya zo sai tara zai shiga, amma ya zo tun takwas kaga zai tara hankalinsa lesson planning din da ya sun je da dare ya sake dubita sai me yayi kaza me yayi kaza, ya tara hankalinsa ko ya je library ya dan karanta wani abin da suka tafi layin sa da yake karantarwa, ko ya dauki jarida ya karanta ya sanya ya kasa kawai gari ya wani lafiya da sauran waɗannan ababai, duk wannan shine zai karasa ya zama sosai akwai intellectuality da credibility ba, wanda da haka dai kuma zai amfanar ɗalibansa. Ai ba a ɗauke ka na wannan kawai period ɗin ba na cewa tun da tara za ka zo ba zan tun da tara period ɗin za ka fara ba zan je takwas ba, sai tara zuwa minti biyar in bar gida in hau ɗan kabu kabu yana gudu da ni ina yi sauri da Allah, ko kai ka hau bakin a guje a je ka shiga aji haka. Ai ba ni za a ilimi ya ci gaba, muna da wannan tunanin ba ni za a ilimi ya ci gaba, wallahi mu abin tausayi ne a halin yanzu, ilimi ya faɗo mu wanzu ko musamman a arewacin ƙasar nan. Kai hira da dukkan malaman da suke karantarwa a makarantun secondary musamman na gwamnati waɗanda suke ba private ba, ka ga irin yadda ilimi ya ci baya, ka ga yaro ya gama secondary baya iya rubuta wasiƙa da yaran da uwarsa za ta haife da shi, Hausa ba zai iya rubuta wasiƙa da shi ba ma Turanci ba, to yayi ne haka za a yaye shi bai san komai ba, ba abin da ya iya sai samartaka da 'yan mata, haka zai fito haka zai je a masa hanya hanya da tuwa tuwa ya shiga jami'a, in kuma yake da jami'o in madama abinda zai yi kawai kowane malami galibi daga cikin malamai abinda zai shine zai fara handa awa sa yana sayar da kowace guda ɗaya na 150 ko na 200 ga rijista a hannunsa, wanda ya saya ya rubuta sunansa, duk wanda ya saya wannan handa awa sun zai ci jarabawa, duk wanda bai saya ba kuma ya faɗi ko shi ne mamafak a kan turanci sai ya faɗi, amma in ya sai wannan yana da yadda zai hanya hanya ya sai wannan handa awa sun to shi kenan ya ci ya ci ya ci, haka za a fito da shi kuma a dire shi a ji a kai shi wata ma'aikata ko shi ma a kai shi malanta, kaga ba gaskiya muke tsarawa cikin lamarin ba, ko rashin gaskiya ba su tarin yawan gaske da sai mun gyara in muna so mu mayar da kafa a matsayin al'umma da ta fin ciwon kanta, idan gwamnatocinmu suna zaluntar mu mu na ƙasan ai shi wannan gwamnan dai duk da rashin ba zai dawo ba, shi kwamishina dai ba zai dawo ba, shi shugaban kasa ba zai dawo ba, duk wanda da muke ganin zaluntar mu ke ba zai dawo ba, mu na ƙasa mu ne fa za mu samar da gobe in ba wancan waye zai mai gurbin sa, to dai muka ce tun da ya lalace bari mu ma mu lalace daga ƙasa, shi yana sata irin taka daga can sama ta miliyoyi, kai kuma kana sata irin taka ta yan kananan abubuwa, abubuwa kan ji sun lalace kenan, domin shugaban karamar hukuma babu yadda za a iya irin sata sai ya samu haɗin kanwa a kawun da yake tare da shi, irin in class din nan wanda wani ma irin abin nan diploma bari shi ko na abin nan sai ya samu haɗin kansa kafin yi ne
dan shi an kawo su price bai sai da ake iya satan kudi ba, bai sai da za a gotar kariya ba, su ne za su iya tsarawa nawa kake so sai su je su tsara su shigar komai a yi kwakwarin don komai rasa dana na lafiya kalau. In dai takardu ne duk wanda yake zuwa ban takardu ya karanta, auditor su zo ko daga ina za su zo, in dai ba daga lahira ba ne ba, daga duk inda auditor za su zo su yi bincike su zo za a ba su takardu su karanta. Wannan yan kananan na kasa, to idan wannan yan kananan na kasa su ciki dana na zalunta su aka zo su yi kaza suka ce ba za su yi ba, karkari ya ce an kore su ko ba su ciki da irin su sai su rubuta takarda su samu yan jarida su fada an kore su, na kan ma su yaka a kore su duk za a kore kowa ne. In an kora ba wani za a kawo ban yace shi ma ba zai ba, aka yi aka yi waye zai saka. Amma na karɓa ku labarin wani shugaban wata ƙaramar hukuma ya zo sai kirawo clerk yace kai yau aljihu na faɗa abu sai ke ina son a ji a tsaro ta kamar 50,000 haka, wato a ga a tsaro wata bota ta ƙarya ta 50,000. Sai ta yi labe an gama sai je rubuta ya tsara ya tsara ya tsara ya tsara, aka biyo dukkan inda za a samu an kawo shi jami'a ya sa hannu. To shi kuma ya tsaro wata yar karama shi kuma ta 5,000 sai ta da aka san wannan, sai da shugaba ya haka ya sa hannu a kan wani su 50,000 za a ji a fitar wata sai ko su ce labe aka wata kaddara ka sai buɗa sai ya gani ita ma bota ta ce to wannan fata ne ce sai ta aika wa wannan ne ya sakaru ya ce so 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 an mutu ce sai ya ji mai ba. Dan Allah ka bar yan wannan gurgur haka ba ka sace ki ba, wallahi sai mun tashi sai haika, wallahi sai mun tashi sai haika dama da ma'aikatan guda abin da ake so, da malamin makaranta, da ma'aikatan gwamnati, da mai sana'a, musulmi mai kishi, mai kishin kansa, mai kishin al'umma sa, sai mun yi kokari mun kawo canji. Ba kawo canji irin da juyin halin zubar da jini ba, a canja halayyar mutane daga haƙinci zuwa gaskiya. Wa'azi a masallaci ba shi ne kaɗai zai warware wannan ba, lokacin da duk ka zo azin gobe kawai a ganka ka zama daban a ma'aikatar ku, in malamin makaranta ne a ka zama daban, kana lantin shiga aji a ga ka zage don tsaye shiga aji, kuma kana ƙarfafan yara ɗin musulmi waɗanda don su ƙara ƙwazo da himma. In ɗan kasuwa ne haka, in ma'aikatan gwamnati ne haka, kowane ne wallahi ya je aikin sai tanda ya ɗauki laifinsa kashi 100 ya ɗauki kashi 10 cikin 100 ya watsar ya ci gaba da tsayin din jibi, kuma ya ɗauki 10 ya watsar za a waye gari wata rana ba da mai ba da yake kodin tsara da shi. Dole sai mun yi wannan canjin da kake jin juyin juhali, juyin juhali irin ɗan socialism ƙarya suka yi karkashe mutane da suka yi, ba juya hali aka yi ba, kashe ɗan adam sun kawai aka yi aka huta, amma canjawa ɗan adam halayya ka sa shi ya canja daga gaskiya, daga ƙarya kai zuwa gaskiya, daga haƙinci zuwa amana, daga rashin kyautawa zuwa kyautawa. Wannan ko ba aikin malami ba ne akan membarin juma'a ki kaɗai ya ja aya mutane su yi kafara su sun gama nan, a'a aikin su ne su mutane, aikin shi malamin. Dole ba ai kasance mun yi wannan, dole a cikin mu koma da makarantu akwai yan kasuwa, akwai jami'an gwamnati da ba za mu canja ba, akwai yan siyasa da ba za mu canja ba. Mun manta da wani tsohon dan siyasa a Kano lokacin yakin neman zaka har ta zuwa ake ce masa, an turo motoci an tashi daga nan dari kaza za a je nan dari kaza na yakin neman zabe, motar tana gaba sai ya samu dan sai hada kai da su yace mu dan yi gudu mu taka mu karasa fitu yi ta zara sai mu je gaba sai mu faki dun gaza rike shi, saboda an riga an tawa irin kwamba ɗin nan wajen motoci 40-50 aka tsaya duk mu da suka taru ne ya faru sai ce sai mun yi sallah ya ustazu ustazu sai ba ruwa ya ce a yi taimama da an yi taimama sai mun yi sallah, ya ce wallahi ba wanda zai wuce sai mun yi sallah, haka suka fito da wanda yake ɗan ballon da wanda yake da ƙarfi haka aka fito dai sai da aka yi sallah sannan aka wuce aka tafi. To idan aka samu wannan shine juyin juya hali, ana zaune ministry din ku ba a saba sallah ba, ko masallaci ne wannan ya zo ya sallah jika ya tafi, wannan yana sallah yana kallon mai rake ya tafi, ka duka wannan sallah irin wanda Allah ba zai karɓa ba, sai ka samu waɗansu guda uku ko hudu a cikin ku wanda yake bai dan dama ce wannan yau dai ya kamata ka zama limamu, mu saba muna yin jami'i mu biyu ko mu uku, kai kuma wannan ka zama ladani, kawai da an zo gaba kawai ba kun share waje kun kwana da kiran sallah ku yi ku biyu ku yi ku uku, wallahi aka yi wata ana yi sai ka zo kuna karuwa. In ba wuri ba a tanadi masallaci ku je ku nemi shugaban ma'aikatar waye kujin za ta kace da Allah muna sallah sabar mana wuri za mu dan kai sallah yalla bai saboda kaza saboda kaza, kai da ba sai mun fita gidan kar mu yi nisa a nemi mu ba mana ta wannan hanya za ka fito mu da mun yi ta waye nemi ka ba ka nan kai sallah ita ce mun farka dan kar a nemi mu ba mana.
ku taya kawo muku je ku tare shi ana nan wurin kudin gyara shi da kun so ta garma dai kun so ta garma biyu kike na kuyi juyin juyi hali amma idan kowa yana jira ba kuma laifi za su zo da kuma su zo su gyara ba in ba laifi suka dukan mutane da su ma nan ne jira malaikata illa bil haqq wa ma kanu idan munzirin aka Allah ya tsaba ba su kada malaiku sai in azaba zame in har malaiku sun sauka to mutane ba za a jira su ko mutum ya gyara ba azaba ke kawai da su da haka mutane ne zamu gyara mu da kanmu dole da mu ne zamu gyara da kanmu dole da mu zamu gyara da kanmu amfanin kullum mutum ya zikara su kenan Allah ya kallika gyara dan kadan in gyara jibe gyara wuce gyara sai da komai ya gyara su don sai a hankali a hankali karatu da tarbiyya zamu sai mu tarbiyya cikin mu da sababbi fiu haka zamu ci da haka zamu iya kawo gyara Allah shi mu da gaban kasa wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi na to da Allah kan kai mun abuwa gobe insha Allah tambayar ka kai ne da an farko wannan ramadan sa